da goge
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai sauraro.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro yau Laraba 28 ga watan Fabrairun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu tabo maganar sace-sacen yara da kuma fatalcin su da ma waɗanda ake sayarwa mutane
wanda a kwanakin baya a jihar Kaduna sai da aka samu wani da ake zargi da sayan wasu yara mata guda 2 da namiji 1 akan kuɗi na miliyan 1.1.
Mun binciko dan mu ji ina shari'ar wannan mutum ta tsaya ne dan mun ji radadin cewa an mayarwa da mutumin ɗan asalin ƙasar Ghana da yaran wato dan asalin kasar Ghana yaran zuwa hannunsa.
Eh wannan ce ta sa muka tuntubi wakilar mu a Kaduna Binta Ibrahim domin ta jiyo mana bakin zaran ko kuma kan wannan batu me ya faru ne.
Wannan ya sai yaran na kuma ya riga ya fada ya sai yaran na arubuta ya riga ya rubuta. Sai ya kasance da aka je babbar court wato high court kenan ita mai shari'a Hannatu Balogun abinda ya bamu mamaki sai ta yanke shari'a sai ta ce a dauki wayannan yaran gwamnati ta maida ma da wanda ya je sai wayannan yaran. Ta dawo ma da gwamnatin jihar Kaduna aiki baya saboda muna da shari'o'i masu kama da irin wannan wanda aka yi cinikin yara muka kwato su. Sannan kuma ta ƙara ƙarfafa ma irin masu irin wannan safara cewa su je su ci gaba da irin wannan abin da suke yi ba laifi bane a jihar Kaduna.
Mun lalubobinta ta waya don mu ji ko ta garzaya kotun don jiyo ta bakin alƙalin da ta zartar da hukuncin.
Ne to na yi bakin kokari na zuwa court of high court na nan Kaduna high court 7 domin ji ta bakin ita wanda ta yanke wannan hukunci wato justice Hannatu Balogun inda na fito da cewa Allah ka gaya mata muna son mu ji ta bakin ta ne.
Sai Binta za ta dan dakata sai an jima kadan zamu sake wayar ki domin mu je inda kuka kare da ita wannan alƙali ta kotu.
Dan iya kuwa akan al'amarin batun mu na jiya akan yadda zamu samar da tsaro a makarantun mu yayi magana. Sai kuma lauyan da zamu tattauna da shi dan jin tanadin doka bisa mutanen da ke sace yara ko sayar da su.
Sannan akwai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter kamar da aka saba.
Za mu fara ne da jin ta bakin dan iya game da batun mu na samar da tsaro ga makarantun yara musamman na kwana don su yi karatu cikin kwanciyar hankali.
A wata majalisa yau na iske dan iya tsaye a bakin kofa nace dan uwa ai ya kamata ka zauna duk ko da yake na san kana da lafiyar kafa amma dai ya kamata ka zauna don yau nazo ne mu tattauna wata bakar jarfa wadda ta afka wa dalibai mata na makarantar dabcin jihar Yoban da ya kamata a ce mun taru don mu karfafa amma aka wayi gari an sace sama da 100 cikin waɗannan ƴan matan da aka ce babu labari fa har yanzu kuma ko na wai an wafa kuma a daidai wannan lokaci da wasu ƴan ƙasa ke murnar ganin wai rikicin arewa maso gabashin wannan ƙasa ya lafa saboda yadda aka ce jami'an tsaro a yankin arewa maso gabashin ƙasar suna yin aikin su da kyakkyawar manufa sai gashi kwatsam an sake sace dalibai mata an raba su da baba da baffa ƴan uwa da abokan arziki kuma ko ta ko ina na ta faman kwafa saboda an wayi gari har gwamnati da kanta ta ce ita fa ta yi iyaka nata kokari amma har yanzu babu wata madafa. Dan yace gaskiya maganar sa ce ƴan mata a makarantun Arewa maso gabashin Nigeria fa akwai damuwa saboda yadda labarin sa ce ƴan matan kan sa sauran ɗaliban yankin kan tsinci kai cikin dimuwa musamman yadda bayanai ke nuna har yanzu fa babu wani labarin ranar dawowa tunda ko su kansu ƴan matan makarantar Chibok din da aka sace har yanzu fa akwai raguwa gashi kuma rahotanni sun ce waɗanda akan kama din nan fa kan tsinci kansu cikin mummunan rayuwa don haka ne nake ganin ya zama wajibi mahukunta su dauki matakin dakile waɗannan ɗalibai daga sacewa domin zahiri fa akan sace waɗannan ɗalibai ne don yin garkuwa kenan kaga dakile wannan ta'addanci wajibi ne kuma cikin gaggawa don ta haka ne za a iya ceto ilimin mata daga dirkushewa wanda sakacin sakakan yin hakan ma ka iya jawo sanadin da ilimin matan zai kai ga mutuwa nace dan iya ni dai wasu daga cikin irin hikimomin da na hararo waɗanda za su iya taimakawa wajen magance tsananin tsamin tsaro sun hada da baiwa jami'an tsaron kasar nan cikakken horo sannan ita kuma gwamnati dole ne ta tsaurara matakan tsaro musamman ma dai a makarantun mata da kuma duk wani wurin taro sannan a tsananta bincike a kofofin shiga makarantun kwana na mata dan cafke duk wani gyauro da ka iya kawo barazanar tsaro idan ta dauro su kuma dalibai matan da ke makarantun kwana to a hana su yawan fita kwararo wannan shine zai taimaka wajen dakile har-haren ƴan ta'addan da kan sace dalibai mata baro baro kuma zai ma taimaka wajen magance har-haren haurowar tsananin tsamin tsaron da ƴan ƙasa za su samu roman demokradiya daro
to dan yake kenan kin san bai hakura ba da darasin da muka yi jiya na magana cewa sai an samu an ba da tsaro a makarantun mutum shine ba da tashi gudunmuwar muna godiya dan iya da kai da wakilin ko kuma Aminu naka Isa Lawal na Ikara to yanzu kuma sai mu je ga tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter cewa waɗanne hanyoyi ne ya kamata a bi don magance matsalar saye da sayarwa ko kuma sace kananan yara a kasashen mu
to sakon farko ya fito daga Sani mai langelenge yalwa ya wuri yace hanyoyin dai sun hada da ganin kowa ya kula da dan sa a barbarin yara su kadai zuwa wani wuri ba tare da rakiyar babba ba sannan kuma duk makwabcin da yaga ana shiga da yara a gida kusa da shi to lalle yayi kokarin gano abin da ke faruwa haka kuma idan aka ga sabon zuwa unguwa yana yawan yi wa yara kyauta har na wuce wuri to shi ma a saka ido a kansa
to sai kuma Musa Hadarin Asuba da magaran tare da Haris A Adam Goran Maji suka ce yau da gobe sai Allah to mu a ganin mu mafita kawai ita ce tawakkali da abin da Allah ya baka na rayuwar yau da kullum wannan shine mafita ku tashi lafiya
to sai Haris A Goran Majan ya aika da nashi sakon daban yace to assalamu alaikum yau da gobe hakika wannan abu yana cike da sargakkiya amma fatan mu dai shugabanni za su karasa azama wajen tabbatuwar zaman lafiya idan har aka samu kwanciyar hankali to ina mai tabbatar muku da cewa za a iya kawo ƙarshen wannan matsala cikin sauki a tashi lafiya Haris A Goran Maji
to mun gode sai kuma Comrade Mansur Baba Wura na fada yace assalamu alaikum filin yau da gobe ta hanyar baiwa yara kyakkyawar kulawa daga iyayensu kana idan aka kama irin waɗannan mutane masu sace yara da kuma sayar da su gwamnati ta dauki matakin hukunci akan kowannen su kana a samarwa matasa ayyukan yi wannan shine sakon shi
to sai Ashir Lawal na goma ruwan baure yace hakikanin gaskiya akwai bukatar iyaye su dauki kokarin mataki game da yaran su musamman a wannan zamani da marasa imani da kudayen abun duniya suka mamaye duniya ga kuma siyasa tana kara karatowa kasancewar da dama daga cikin wato akwai mutane da dama za su iya aikata komai domin samun biyan bukatar su sai dan lahirar maza ta yi kura
wato komai sai basu damu da lahira ba
to Allah ya kyauta ya kuma shiga tsakanin nagari da mugu amin
to mun gode sosai sai kuma Ashiru Lawal na Goma yace yau da gobe hakikanin gaskiya akwai bukatar iyaye su dauki kokarin mataki game da yaran su musamman a wannan zamani da marasa imani da kudayen abun duniya suka mamaye duniya ga kuma siyasa tana ƙara karatuwa kasancewar da dama daga cikin ƴan siyasa komai za su iya aikatawa domin samun biyan bukatun su sai dai lahirar maza ta yi kura to wannan ai shine wancan kusan iri
ɗaya shine kuma aikowa kenan
wato sallake shi ki
karatu to ga gali Siraja Faki yace eh to ta hanyar bawo yaran ilimi tare da sanin dukkanin shige da ficen su domin da yawa wasu yaran ana sace su ne biyo bayan sakacin iyaye na barin yaran sakaka suna ta gararan ba a gari
ai to sai kuma sakon gaba Muhammad Usman tunga makeri yace matakar muna da muradin magance wannan masifar na sace yara a cikin al'umma to dole ne kowanne daga cikin mu ya zama jami'in tsaro ga dukkanin motsin da yaji kuma kuwaye ko kuma kuwaye a cikin al'umma da fatan Allah ya tona asirin bata garin miyagu a cikin al'ummar amin
to ga Suleiman Ibrahim celebration yace assalamu alaikum yau da gobe ana wa ganin za a iya magance matsalar saye da sayarwar kananan yara ne ta hanyar kula da kai kawon yaran mu da kuma hada su da yara masu wayo yayin tafiya makaranta ko zuwa wani wurin da fitar su ta zama tilas
To sai kuma daga ƙarshe mai turare gwadabawa yace da farko mai goro da shi da mai goro gidan Karmani kowa ya suka hada suka aiko wannan zako to Allah zai na faɗa daidai yace kamata yayi mu inganta kasuwancin mu ta hanyar tsare gaskiya amana da kuma maganar sata yara kuma wannan haƙi ne na gwamnati ta inganta tsaro kawai kuma kuna da rawar da zaku taka na wurin tonawa in kun gani to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni
Game da batun mutumin da ake zargin ya sayi wasu yara guda uku a jihar Kaduna har ma'aikatar mata da walwalar jama'a ta jihar ta cafke shi ta maka a kotu. Mun sami labarin cewa an mayar masa da yaran da ake zargin ya saya.
To dan bin kadin wannan zance wakilar mu Binta Ibrahim a Kaduna ta garzaya ta samu kuma commissioner mata ta jihar wato Hajiya Hafsat Muhammad Baba dan jin shin me ya faru ne akan wannan lamari
Abin da ya faru ya zo yin sabunta takarda ne zai fita da su kikin ji inda muka kama su to dama suna hannun mu kuma sai wani lawyer shi sai kai shari'a a magistrate to sai magistrate din a karkashin Emmanuel Yusuf sai suka ce mu ba da yara sai muka ce ba za mu ba da yara ba sai lawyer mu na gwamnati sai dauka kara to shine da aka dauka kara kuma muna ganin cewa tunda wannan sha'ani ne na gwamnati kuma wannan ya sai yaran na kuma ya riga ya fada ya sai yaran na arubuta ya riga ya rubuta ya sai namiji 1400 ya sai mata guda 2350 kin ga 1700 ga 1400 ba miliyan 1 da 1100 kenan ba a Zaria to sai ya kasance da aka je babbar kotu wata high court kenan ita mai shari'a Hannatu Balogun abin da ya bamu mamaki sai ta yanke shari'a sai ta ce wai a dauki waɗannan yaran gwamnati ta maida ma da wanda ya je sai waɗannan yaran to kuma wannan mutumi da ya sai yaran nan fa ba dan Najeriya bane dan Ghana ne to kin ga mu da muke yaki da safarar yara a duk duniya ma ana yaki da safarar yara sannan kwanan nan bayan tsawon shekaru wajen kusan 18 aka saka mana hannu a dokan nan ta cin zarafin yara sai kasance cewa ta dawo ma da gwamnatin jihar Kaduna aiki baya saboda muna da shari'o'i masu kama da irin wannan wanda aka yi cinikin yara muka kwato su a kotu wajen guda 6 to kin ga irin wannan ya sa gwamnatin jihar Kaduna gaskiya an maida mata al'amari baya sannan kuma ta ƙara ƙarfafa ma irin masu irin wannan safara cewa su je su ci gaba da irin wannan abin da suke yi ba laifi bane a jihar Kaduna to duk da haka dai ba mu kyale ba dan dole ne a matsayina na commissioner da kuma wanda aka dora mu hakkin wannan aiki je in sanar da shi mai girma gwamnati cewa ga abin da ake ciki a jihar Kaduna da kuma iyakacin kokarin da muke yi amma kuma ga kuma bayan da muka samu to saboda haka yanzu abin da muke ciki mun dauka kara mun je appeal amma ya kamata a ce koda zamu je appeal din nan bai kamata a ce ta dauki yaran ta ci a maida musu ba saboda yanzu haka maganar da nake ba mu san matsayin yaran nan ba ya gudu ne bai gudu ba mai ake ciki Allahu a'lam gaskiya ba mu sani ba
to wani hujja ita kotu ta bayar don ba da yaran ga mutumin da aka ce saye yayi
to ita mai shari'a Hannatu Balogun ta ce ta yadda da wannan shari'a da shi na karamin kotu Emmanuel ya yanke cewa a maida musu yara ba su da ba su dai faɗa mana wata hujja ba kawai dai sun ce mu maida waɗannan yara to kuma kin ga wannan aiki ne ai na gwamnati ba wai kaman a ce tsakanin Hafsat ne da su waɗannan mutane ba, a tsakanin gwamnati ne na jihar Kaduna da shi wannan dan Ghana wanda ya sai waɗannan yara. Ita ma kanta ko kuma su kansu masu shari'an nan su guda biyu da Emmanuel Yusuf da ita Hannatu Balogun, ai duk suna aiki ma gwamnati ne. Kuma kamata a matsayin su na lawyer mu muna gani, duk da ni ba lawyer bace, cewa ya kamata a ce an hada hannu an kare mutuncin jihar Kaduna, an kare mutuncin ƴaƴan jihar Kaduna, kuma an tabbatar cewa mai laifi an hukunta shi. Domin me na tambaye shi wannan dan Ghana, nace shin a Ghana zaka iya yin haka? Yace dokar ƙasa ta Ghana bata bari yi haka ba. To sai muke gani ta menene zai sa dokar ƙasar Najeriya ta ce an yi haka, don ba wata doka duk a duniya da za a ce yau mutumin da ya sai ƴaƴa yake safarar yara a ce an dauki yaran nan an mika mishi. To amma kotu su suka san daidai, ita mai shari'a Hannatu Balogun da shi Emmanuel Yusuf su suka san abin da yasa suka dauki wayannan yara suka maida.
Kin ce tun farko ya zo canza takardun zama dan ƙasa ko kuwa takardun fita daga ƙasa?
A'a, dama tunda ya sai yaran ba su da takardu. Kin san dama kamar idan
kaje kana
takardun da wata, idan kaje kana son ka dauki yaro wanda in kamar ko baka taba haihuwa ba, kana son ka dauki yaro a gidan marayu, ai akwai abin da ake cewa wanda na tsari na takardun da duk zaka ciccika har sai kaje kotu, kotu ta baka umurni sannan ka zo ma'aikatan mata da walwalar jama'a, su ne suke da hujja da kuma mandate da aka bamu na cewa mu ne ya kamata mu bada yaran nan. Bayan duk mun gama wani binciken mu, mun tabbatar cewa gidan da za a tafi da yaran da kuma abinda kake samu da duk ko menene ma, to shi bai yi ba tunda sayan yaran nan yayi, ba gidan marayu je dauke su ba, sayan su yayi a wani asibiti mai zaman kanshi a Zaria. To da yazo kinga dole, tunda shi ba dan kasa bane yana son ya fita da su, dole kinga sai ya musu takarda cewa ga inda ya samu wannan yara. To garin yin zuwa yayi takarda din cewa ya dauke su a gidan marayu shine muka kama shi, muka ce to wani gidan marayu ne, don tunda ko wani gidan marayu ai suna da ka'idojin su, kuma in gidan marayu na gwamnati ne mu ma muna da ka'idan mu na daukan yara da kuma irin certificate din da muke bayarwa, takardar shaida cewa daga wannan gidan marayu ne, ko da dadin dadewa ko bayan shekara na wani, idan ka zo zaka tabbatar cewa waɗannan takardu daidai suke, kuma kotu ta san da waɗannan yaran kuma ta san cewa an bayar. To wajen wannan neman wannan takardu, to shine muka kama shi, yace mana sayan waɗannan yaran yayi, shi yasa muka kwace waɗannan yaran, don bai kamata a ce yau mun bari ana safarar yara a jihar Kaduna ba.
To bayan kun ce kun binciki asibitin, wato kun san cewa a asibiti mai zaman kanshi ne ya sayi wannan waɗannan yara har guda uku, wanda mataki gwamnati ta dauka akan shi ne asibitin, da asibitin kanshi.
To abinda matakin da gwamnati dauka shine, tunda aka ji wannan, shi mai girma gwamna ya ce aje duka wasu asibitoci masu zaman kansu a jihar Kaduna a tabbatar cewa an yi musu kididdiga, kamar yanda ya ba mu izini mu yi kididdiga akan duk wasu gidan marayu da suke jihar Kaduna, saboda mun dubura cewa waɗansu gidan marayu masu da su ake amfani ana saya ana sayar da yara. To saboda haka mu mun riga mun yi wannan kididdiga, kuma shi kanshi dan uwana commissioner na lafiya shi ma yana nuna irin wannan kididdigan, ya tabbatar an tsaftace dukan mu, tabbatar kuma an tsaftace daga gidan marayu har irin wayannan asibitoci masu irin wannan gurbatacciyar ayyuka da suke.
Ai yanzu a jaba ki ce da ni komai ba, me ku wani mataki gwamnati ta dauka akan ita wannan asibiti da ta sayar da yaran?
Eh to ai kinga kamar yanzu shi commissioner shine zai fada, domin idan aka tsaftace kin gane aka yi wannan kididdiga, to zai kasance cewa in aka bada rahoto ana da ikon ko a rufe wannan asibiti, amma su wayanda suka sayar da wannan yaran masu wannan asibitin suna kotu.
Suna tsare ko ku suna kotu?
A'a, ana kotu tare da su.
To yanzu kuma bari mu koma wajen Binta, wakiliyarmu, mu ji ko ta je kotun da aka yi hukunci.
To kullum jiyan da ta kara tsakanin ni da commissioner mata da walwalar jama'a a Kaduna.
Yanzu Binta, to tunda kin tattauna da ita Hafsat Babaka abinda ta faɗa akan wannan magana, ta ambaci cewa shari'a ta ba wancan mutumin, sannan kuma kamar an bashi yaran ne ya tafi da su, to kin nemi alƙalin da ta yi wannan hukuncin?
Eh to na yi bakin kokari na zuwa court of high court na nan Kaduna, high court 7, domin ji ta bakin ita wanda ta yanke wannan hukunci, wato Justice Hannatu Balogun. Amma iya bakin kokari na da ganta ma ya ci tura, domin ita sakatare ta ta baya zamun cewa ba ta tattauna da yan jarida. Sai na ba da suna da inda na fito da cewa Allah ka gaya mata muna son mu ji ta bakin ta ne. Sai ta fara aiko ita cewa gaskiya ba za ta samu damar magana da
bayan an kai mata din.
Bayan an kai mata sunan da inda na fito.
To
To asibitin kuma fa? Asibitin da aka sai da
jarira. Ina faran nan da mako mai zuwa za mu je mu ci gaba da binciken da muke yi. Kasancewan azariya ne kuma masu asibiti ne mai zaman kanshi. Kuma abu mamaki shine har yanzu dai asibitin na nan na gudanar da aikin sa kaman ba abin da ya faru.
Eh amma naji kaman ita Hafsat ta ce yana asibitin ma yana gaban kotu.
Eh to hukumar asibitin suna kotu.
Amma asibitin na aiki.
Asibitin yana na azariya a gobe.
Eh to shi wancan da aka ba mu yara dai su kansu ba za ta yin zuga inda yake ba kenan.
To in gida commissioner Hafsa Baba ta ce ba za a iya
tantance ina yake ba.
Inda yake ba shin yana kasar ko kuma ya riga ya tsere.
Ko ya tsere
ya
riga. To shikenan Binta mun gode sosai da nake binciken akan wannan rahoton da muka samu sannan kuma in Allah su mako mai zuwa din zamu sake laluba mu ji ko an samu mannan asibiti in kuma ba a samu wanda zamu ga mutane yanda ake ciki.
Mun gode sosai sosai.
To madalla nagode Hafsa da Hafsa.
Yawwa madalla. Sai mu ce mun gode sosai da ita commissioner ta samu tattaunawa da wakiliyar mu su ma inda suka ce ba za su samu tattaunawa ba da fatan za su canza tunani in suka nema kuma za mu tattauna da su ko ya Hafsa
gaskiya dai kam
yawa saboda wai Bahaushe ce take da gaskiya kuma bai kamata ta huda shi ba eh to yanzu zamu je kai tsaye ga barista Aliyu Abdullahi Muji shin me ma doka ta tana da ne game da irin wannan yan sace-sacen yara da sauransu kamar ana sace awaki assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To barista barka da warhaka gani ga Hafsat.
To barkanku dai gaba ɗayan ku da Usman da Hafsat.
Yawa barka da shigowa.
Yawa. To barista ka ji dai magana da muka dauko na maganar sace yara ko fataucin su ko siyan su kamar yanda aka sami wannan da ake zargin dan gane ne zuwa siya a Najeriya da sauransu har kuma kotu aka je kotu ma aka sake maida masa yaran wanda su gwamnatin jihar Kaduna ta koka mun so mu ji ta bakin alƙalar da ta yanke hukuncin ita ma ta ce ba ta magana da yan jarida to zuwa mako mai zuwa kuma za a je mana zuwa asibitin da farko me doka ta tana da game da maganar kare yara ne da maganar sace ko a ce za a sai da yara wani irin laifi ne wannan a doka kasa ne
to kamar yadda ka faɗa ba karamin laifi ba ne wato sata musamman satar mutum musamman ma yara akwai ƙa'idoji ko ce shari'o'i da yawa ka ga nan akwai shi naptic law wato act ɗin da ya yi hukumar hana fatauci da mutane fatautun mutane akwai dokar da ta yi su akwai ya yi making ɗin shi wato ya mai da wannan satan mutane ko kuma yara criminal offense
wato babban
bayan haka akwai child right act wato wani doka ne na kare yara yawancin jihohin Najeriya sun kaddamar sun sa wannan dokoki wannan dokar wannan shari'a a cikin wato dokokin su na jihohi yawwa saboda haka shi ma ya hana duk wani wato abuse na
yara
har ma ya kai ga trafficking na asati yara a kai su koma mama ta tabi ma kai koma tana yaro yana hannunka ne irin riko na riko din nan ka dake yaro ka kai shi ya dawo kaman baiwa ko irin masu aiki sai ka tsaya yaran kanana duk wannan laifi ne a kashin dokokin kasar Najeriya amma matsalar shi ne abu zuwa uku na daya akwai waɗanda ba su san ba su da ilimin su gane imani ne da ne ancin su a kashin waɗannan dokoki saboda haka ba wayewar kai na su daga iyayen yara da kuma su yaran kansu ba su san wato ancin su ba bayan haka su ko masu aikan wasu masu aikan ba su san su ma dokokin kasan nan ba duk da dai ana cewa Baduri ya ke ignorance is not an excuse.
Wato ka nuna baka sani ba hujja bane.
Yawwa bai baka dama ka karya doka ba. Amma duk da haka ya kamata su ma a ce sun sani. Na biyu kuma wurin wato hukumomin gwamnati da rasu tabbatar sun yi enforce waɗannan shari'o'i waɗannan dokoki.
Wato su tabbatar an yi amfani da su.
An yi aiki da waɗannan shari'o'i da dokoki. Kuma akwai karancin sanin waɗannan dokoki da kuma karancin enforcement. Wannan dokoki. Sannan na uku, idan aka zo gaban kuliyan manta sabo gaban kotu, ya kamata akwai wasu dokoki wasu laifuka da ya kamata a ce kotu alkali in yana zaune an rago. An rage ne wato nauyin a rage wa masu kawo kara wato lawyer gwamnati prosecutors
wato masu gabatar da kara
high degree of body wato
a rage musu lodi
nauyin proving cases din to kusan cikakken kaman ya sai a cikakken duk laifi yana da abin da ke kira element of proof wato sai ka tudin da kotu
ka tabbatar cewa gashi nan ba tantama tantama
ba shakku cewa mutumin nan ya yi laifin da ya aika laifin amma mu muna tunani a irin waɗannan laifuka na satan yara da lalata yara da kaman fyaɗe fyaɗen yara da fyaɗe na mata a rage wannan nauyin da lauyoyin gwamnati za su kawo shaida da za su kawo kan a yanki kan a samu mutane da wannan laifuka saboda yanzu haka saboda high degree of body yana sa mutane ba a iya
convicting
saboda haka saboda ba a iya yin wannan abin sai ka ga
kotun ya
gagara rike su da laifi an gagara
to kila abin da ya faru kenan
an gagara kama su da laifi
kila abin da ya faru kenan a nan Kaduna kenan
yawa su ne abubuwa uku da suke damun
yawa to barista saboda lokaci tunda mun ji ka faɗa mana da ga yanda matakan laifukan suke da kuma inda kuke kallon inda matsalar take tambayar ƙarshe da zan maka cikin kila minti ɗaya ko biyu ka bani kila abin da zai fito daga wurinka ku ne lauyoyi kuma mafi yawanci yanzu wannan shi wanda aka kai ƙara shi ya je ya kai ƙara ya kuma ɗau lauya na tabbatar lauya ne ya zo ruwa ya tsike ta kumfan baki sai da ya ga cewa an maida masa yara an sake shi a matsayin kila bai yi laifi ba ko wani abu makamancin haka shin kuma wata rawa kuke taka a lauyoyi anya kuma ko ba ku dan damar lissafin ku kwaba ruwa kwabatin ruwa
majiba
ba kwa sa kwabatin ruwa kuma lauyoyi kuwa
dama ai bari in gaya maka da duk abin da za a ce maka yau za a wato kare doka ko za a saba wa shari'a sai ka samu akwai lauyoyi waɗanda za su kare waɗanda ya saba dokan nan kuma wannan ma shi ma ƴancin shi ne ya samu lawyer da zai kare shi saboda wani lokaci baka san irin dalilan da suka sa shi ne wanda aka kawo ƙarar shi ya aikata wannan
laifin ba
wasu za su iya kasance sun aikata laifin cikin hauka ko za ta cikin hankalinsu ko kuma bisa kuskure ko bisa accident saboda haka in aka ce ba za a kare shi mu lauyoyi muka ce ba za mu kare shi
zai faɗa
wani lokaci akwai mutane masu gaskiya a ciki kuma sun faɗa cikin hali ta sami kayi sannan na biyu ko ma da sanin shi ya aikata yana da ƴanci a
kare shi to lawyer ai dole yanzu nan zamu da yau zamu dakata eh nan ai lokaci
eh bada hukunci bada sentence
eh to ai barista Aliyu ai dole mu dakatar da kai anan saboda ba mu da lokaci sai dai wani lokacin kila mako mai zuwa mu sake lalubokacin da bamu gama da magana ban Allah ya so Hafsat to nan zamu
to mun gode barista
to sai ka mamada da ita
Hafsat Bella dan mai
sai Daniel Brown da ya bada umarni da Dan wanda ya bada ko in ce engineer mu ne Uni Usman Ahmad Kabara da cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa Washington DC shirin su DOA ba sadina ba muryar Amurka yau ta